الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yau mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Litinin 12 ga watan Zulqa'ada shekara ta 2437 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 15 ga watan 8 shekara ta 2016. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Bulughul Maram na Sheikhul Imam Hafiz Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kafin darasi na yau, ba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata. Wai misali, idan aka haifi da kafirin bakwai, ma'ana sati ya zagayo, za a iya sanya masa suna. Na gane matsalar taka kayyadewa da cewa ɗan da aka haifa a wata 6 ko a wata 7 ya rasu. In ka ce ɗa ko kuma ka ce bari, an gane ku kasancewar wato dangane da cewa ɗa idan aka haife shi ko a mace ya zo, ko kuma aka haifi ɗa kafin ran sati Allah ya masa rasuwa, shi za a yanka ragon suna, kuma za a iya ambata masa suna ko ba za a iya ambata masa ba? Daga cikin wasu malaman sun tafi akan cewa idan aka haifi ɗa, in Allah ya masa rasuwa kafin ran sati, za a iya yanka ragon suna, kuma suna akan iya sa masa. Wanda bayani ya gabata game da sanya ma ɗa suna kafin a haifi ɗa, ma kana iya cewa in ɗa namiji ne sunan sawali, in mace ce ce sunan tawanci, kamar yadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala kafin ya ba Zakariya alayhi salam ɗa, Ubangiji ta'ala sai da ya bayyana masa sunan ɗan da za a ba shi, kamar yadda ya faɗa, ya Zakariya inna nubashshiruka bi gulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiya. An gane ku? Don haka a ran da aka haifi ɗa ma za ka iya bayyanar da sunan shi, cewa ɗan da aka haifa sunan sawa. Don haka a nan abin da muke so mu sani, ana iya sanya masa suna, an gane ku? Ko da bari ne aka yi, inda an tabbata halittarsa ya ta cika bayan wata 4 aka yi barin ciki, to wannan ana iya sanya masa suna. amma in kafin wata hudu ne to da mun ba a busa masa rai balantana a ce ya mutu domin ya tabbata a cikin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da a cikin cikin mahaifiyarsa sai ya cike kwana 120 wata hudu ubangiji ta'ala yakan daidaita halittarsa sannan ya turo mala'ikan da zai busa masa rai kuma wanda zai rubuta wasu al'amura guda hudu kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi dan haka kenan bari in bayan wata hudu ne wannan ana iya sanya masa suna koda a mace ya zo ana iya cewa barin da aka yi sunan shi wani amma in kafin wata hudu ne ba magana za a sanya masa suna to dangane da bayanin da muka yi a farko game da yanka ragon suna lalle hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kayyade cewa a ran bakwai ne akan yanka ragon suna kenan duk dan da Allah ya masa rasuwa kafin ran bakwai ba magana a yanka masa ragon suna tare da cewa wasu daga cikin malamai suna ganin kafin ran bakwai in yaro ya rasu ana iya yanka masa ragon na'am idan yana da mai na'am layya wai shin mamaci ana iya masa layya malaman da suka fadada game da ayyuka na ibada wanda akan iya gabatar da su ga mamaci suna ganin cewa ana iya ma mamaci ma layya an gane ko sun kiyasta akan sadaka da sauransu to tare da cewa da yawa daga cikin malamai suka ce maganar yi ma mamaci layya bata ma taso ba inda ana ma mamaci layya to magabatan kwarai da sun rigaye mu zuwa wannan fage laukana khairan nasabakum ilayhi kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana rayi iyalin gidansa nawa Allah ya musu rasuwa sun wuce a lissafa kuma babu wanda aka wayi gari ran layya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya yanka ma wanin shi mamaci ya yanka masa layya to dan haka dai anan malamai suka ce maimakon ka yanka rago da sunan layya ne kama mamaci abinda ya dace ka yanka da sunan sadaka ne ka sa ubangiji ta'ala ya sadar masa kamar yadda ita sadaka nafsi ne tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka dai a takaice ba a samu ba magabatan kwarai suna ma mamatan su layya dan haka kuwa duk wani abu wanda yake na alkhairi sun fi mu kwadayin shi kuma sun fi mu san sa alkhairu kullu alkhairi fi ittiba'i salaf kamar yanda malamai suke fada duk wani alkhairi da ka sani to yana karkashin biyayya ga magabatan kwarai sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa tabi'ai da atba'u tabi'i na'am yankami to wai fa'idar ita layya mun yi bayani wani lokaci game da abin da ya shafi layya da hukunce-hukuncenta kasancewar ita layya sunna ce dai wadda Allah ya sunnanta mana sunna ta mahaifinmu Ibrahim alayhi salam kamar yanda asalin ita layya ta samo asali ne game da belin wato Isma'il alayhi salam lokacin da mahaifinsa Ibrahim alayhi salam ya yi mafarkin yana yanka shi mafarkin annabawa kwa wahayi Ibrahim alayhi salam ya ba ɗansa labari game da mafarkin da ya yi kai tsaye ɗan ya ce masa ya abati fa'al ma tu'umar ya ce ya baba aikata abinda aka umarce ka satajiduni insha Allah minas sabirin ya ce in Allah ya so da sannu za ka same ni ina daga cikin masu ɗaukan haƙuri da juriya game da miƙa wuya da ji da miƙa umarnin Allah a lokacin nan Ibrahim alayhi salam ya kada ɗan nasa Isma'il goshinsa ƙasa shi ne ya ce falamma aslama wa tallahu lil jabin ai alal jabin lokacin da suka mika wuya shi mahaifin ya mika wuya game da zartar da umarnin ubangijinsa shi dan ya mika wuya cewa ayi abin da ya dace da shi watallahu ya kada shi da jabin akan goshinsa ma'ana ya kifar da fuskar kasa sai dora wuka ya yanka ubangiji ta'ala ya ce wana dainahu an ya ibrahim sai muka kiraye shi muka ce ya ibrahim kad saddaqta ru'ya tabbas ka gasgata mafarkin da muka nuna maka to a ƙarshe ne ubangiji ta'ala ya ce wa fadainahu bi zibin azim mun yi belin isma'il da wani abin yanka wanda yake mai girma to dan haka anan malamai suka ce wannan shine asalin layya domin ubangiji ta'ala sai ya sunnanta ma alhazzai yanka hadaya a ran 10 ga watan Zulhijja bayan kenan an sauko daga Arafa an kwana a Muzdalifa an wayi gari an zo an yi jifa za su yanka hadaya to domin mu yi tarayya da su a cikin wannan ibada mu da bamu samu tafiya ba ubangiji subhanahu wataala ya shir'anta mana layya dan haka dai dalilai da dama hadisai sun wuce a lissafa waɗanda suka zo suna bayani game da fadla ta layya da irin hadisin da yake cewa abdimu bahayakum fa innaha ala sirati matayaku ku girma malayyar ku wai domin ita ce abun hawan ku akan sirati a ranar kiyama da irin hadisin da yake cewa idan mutum ya yanka layya kafin jinin ya je kasa jinin zai turare a wani wuri wanda yake na ubangiji subhanahu wa ta'ala sannan kuma jinin ya zuba kafin ya je kasa da irin hadisin da yake cewa dukkan gashin da yake jikinta adadin gashin da menene gaba ɗaya sai an ba mutum lada a ranar kiyama wannan dukkan su ba su inganta ba malamai sun tabbatar da cewa daidai da hadisi ɗaya akan waɗannan hadisai da suka zo game da fadla ta layya ba wanda ya inganta kenan ya wadace mu cewa sunna ce ta babanmu Ibrahim alaihi salam kuma ibada ce wadda take mai girma wadda Allah ya shar'anta mana darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wataala muna je cikin kitabu fahara bayani ya mun tsaya wato karshen hadisi na farko a babul miyah babin da ke bayani game da hukunce-hukuncen ruwa mun yi bayani a baya malam ya fara da kitabu fahara ba don komai ba domin tsarki sharadi ne na sallah an gane ku domin sallah ba ta inganta dole sai da tsarki kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa la yaqbalu Allahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawaffa manzon Allah ya ce ubangiji ta'ala baya karbar sallar ɗayan ku idan yayi hadasi sai yayi arwalla to dan haka ita kuma sallah ita ce jagaba bayan kalimatut tauhid a cikin duk ibadun da Allah ya shar'anta mana babu ibadar da takai sallah dan haka idan ka dauki hadisin Ibn Umar wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bayani game da ginshikan musulunci bayan kalimatut tauhid abin da ya biyo baya ita ce sallah sannan zakka sannan azumi sannan hajji to dan haka anan malam ya gabatar da kitabu fahara domin tsarki sharadi ne wanda yake na sallah shine malam ya buɗa mana babin da hadisin Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda ke faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa fil bahari game da hukuncin ruwan teku lafazin qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama fil bahar lafazin fil bahar wannan lafazi ne wanda ya fito daga bakin shi malamin da ya wallafa littafin Ibn Hajar an gane ko ba faɗa bace ta Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda domin kamar yanda ya gabata tun a cikin shimfidar littafin malam ya yi ƙoƙarin takaita mana wato hadisan da yake nufin zawwa da su a cikin wannan littafi ba don komai ba domin cikar fa'ida an gane ko yakan takaita shi ya zo kenan da mahallu shahid kamar yanda hadisin yana da sababi sababinsa akwai wani sahabi wanda ake kiran shi Abdullah yana daga cikin wata kabila da ake kiran su Banu Mudlish. To shi wannan sahabi sana'arsa wato shine tukin jirgin ruwa. Kullum suna kan teku domin kai kawo. To shine sai yake tambayar Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace masa inna narkabu al-bahra wa nahmilu ma'ana al-qalila min al-ma' fa in tawadda'na bihi aw atishna afa natawadda'u bima' al-bahr. Yace ya Rasulullah yace inna narkabu al-bahra yace lalle mukan hau teku wa nahmilu ma'ana al-qalila min al-ma' mukan dau kadan wato mudan mukan dauki ruwa kadan tare da mu. Ma'ana ruwan da suke dauka ba wani ruwa bane ba wanda zai wadace su game da bukatun su har su kai gaba daga nan zo daga wannan gaba zuwa wannan gaba ruwa ne suke dauka kan. Sai yace fa in tawadda'na bihi atishna yace in har muka yi arwalla da wannan ruwa yace to kishi ruwa za ta cin mana kafin mu je inda za mu samu ruwan sha domin ruwan teku baya shayewa. Ruwa ne wanda yake mai tsananin manda. To a lokacin nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masa huwa taquru ma'u ruwan teku. Manzon Allah ya ce ruwa ne mai tsarki a karan kansa kuma mai tsarkakewa ne, domin lafazin al-tahur idan kama qa'un kin fatha shine al-ma'u allazi yutatahharu bi, ruwan da ake tsarki da shi shine al-tahur. Kamar yadda mun yi bayani a baya, idan ka ce al-wajur abinda ake ma marar lafiya hubutu ake dura masa abinci, idan ka ce as-sahur abincin da ake ci a lokacin asuba, idan ka ce al-wudu ruwan da ake arwalla. Amma idan ka ce al-tuhur tsarki kenan, in ka ce as-suhur yin sahur, idan ka ce al-wudu arwalla, idan ka ce al-wujur shine hubutu ma'ana dura ma marar lafiya abinci ko abin sha. To shine anan yace huwa tahuru ma'u, manzon Allah yace ruwan teku ruwa ne mai tsarki a karan kansa kuma mai tsarkakewa ne. Sai yace masa al-hillu maitatu, manzon Allah yace kuma mushen teku halaka ne. A takaice shi wannan hadisi kamar yadda muka yi bayani a baya yana nuna mana halaccin hawa teku mutum ya yi bulaguro ko da ba bulaguro ba ne na haji ko umra. Hadisin da ya zo a kan cewa kada ku hau teku sai idan bulaguro ne na haji ko umra, wannan kwata-kwata hadisin bai inganta ba. Ya ce kar ku hau teku sai dai idan domin ku je ku yi haji ne ko umra. Sai ya ce domin wato domin kasan teku ya ce akwai wata wuta, bayan wutar akwai wani teku, bayan wannan teku akwai wata wuta, sai da ya lissafa cewa teku bakwai da wuta bakwai ke akwai a karkashin kasa. To wannan hadisi kwata-kwata bai inganta ba, inda ya inganta to yana nuna cewa baya halatta mutum ya hau teku ya yi bulaguro sai inda bulaguro ne na haji ko umra. Da haka wannan dalili ne wanda yake tabbatar mana da halaccin hawa teku mutum ya yi bulaguro ko da wani bulaguro ne. Sannan anan da ya nuna masa cewa ruwan teku tsarkakekke ne, kina wannan yana nuna mana dan kaji ɗanɗanon ruwan teku ya canza ko launinsa, wannan bai tube masa tsarki ba. An gane ko bai tube masa tsarki ba. Sannan sai ya ce al-hillu maitatu, manzon Allah ya ce mushen teku shi kuma halaka ne. Anan Ibnul Arabi al-Maliki Allah ya ji kansa anan ya ce za mu fa'idanci wata fa'ida, shine yana daga kyawun ba da fatawa idan an maka tambaya abinda ma ba a tambaye ka ba, in kana zaton cewa irin wannan al'amari zai faru ga wanda yake maka tambayar ka bashi amsa kafin ya maka tambaya. Ma'ana ka bashi amsar abinda ya tambaya kuma ka kara masa. Kaga anan iya abinda ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hukuncin ruwan teku. To da yake mutum ne yana hawan teku kuma mai yiwuwa za a iya jarrabar shi da irin wannan al'amari, wata rana zai buƙaci abinci kuma ya samu mushen tekuto ya zai da shi anan manzo Allah sai ya ce masa alhillu maitatu mushen teku manzo Allah ya ce halaka idan aka ce maita malamai suka ce ma mata hatfa anfihi min ad-dawab an gane ko kuma ka ce ma mata min gairi zakatin shar'iyya duk abin da ya mutu na dabbar da ya halatta a ci ba tare da yanka na shari'a shine mushi to dan haka shi mushen teku kamar yanda muka yi bayani gaba dayan sa kamar yanda al-Imam Malik da al-Imam Shafi'i sun tafi akan cewa duk wani mushen teku koda kadan ruwa ne koda aladar ruwa ne ko maciji ruwa ko menene to wannan halaka ne sawa'an ka same shi a raye ko a mace amma anan malamai suka kayyade cewa dabbar da galibi ba ta rayuwa sai a cikin teku to idan ka samu mushen ta ya halaka kace amma duk dabbar da tana iya rayuwa a cikin teku kuma tana iya rayuwa a cikin sarari to wannan idan ka samu mushen ta ba za ka ci ba kenan a tabbata ita wannan dabba ba ta rayuwa sai a cikin ruwa to ita ce in aka samu mushen ta koda akan wata sifa ne kamar yanda al-Imam Malik da al-Imam Shafi'i suka tafi akan cewa ya halatta ce tare da cewa al-Imam Ahmad Allah ya ji kansa shi ya toge wasu daga cikin na wannan dabbobin ruwa kamar kwado kamar maciji kamar kada kwado da maciji ya toge su cewa wannan baya halatta a ci domin suna daga cikin al-mustakbasat wadanda suke munana an gane ku domin duk wani abu wanda yake khabis manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ubangiji ta'ala ya turo shi domin ya haramta mana kamar yanda yake wa yuhillu lahum at-tayyibati wa yuharrimu alaihim al-khaba'itha to al-Imam Ahmad ya kirga cewa da kwado da maciji suna daga cikin mustakbasat sannan sai yake cewa shi kwa kada domin yana da na'u shine hira irin wannan hakuri mai tsini irin na zaki irin na damusa domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramtar da dukkan wata dabba wadda take da na'u wadannan hakura masu tsini shine ake kira da hira tare da cewa shi al-Imam Abu Hanifa Allah ya ji kansa shi yana ganin dukkan namun ruwa halaka ne amma wato ya toge wasu daga ciki kaman karar ruwa kamar aladar ruwa da maciji wannan ya toge su ya ce su ba sa halatta to dan haka dai a takaice wannan kauli na farko na cewa dukkan mushe gin ruwa halaka ne kamar yanda al-Imam Malik da al-Imam Shafi'i suka tafi akan haka domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi amfani da lafazin sa wato lafazi ne wanda yake kaman me sai an samu dalilin da yawa riban da kaza banda kaza banda kaza zamu tashi kenan hadisi na gaba qala al-musannif rahimahullahu ta'ala وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء أخرجه الثلاثة وصححه أحمد ما لم الله يجيك أنسى نافقا حديث نبي أبابا حديث أبو سعيد الخدري shine Sa'ad ibn Malik ibn Sinan Allah ya kara masa yadda wanda yana daga cikin bakwai waɗanda suka fi kowa yawan riwaya ta hadis hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yanda bayani ya gabata ja gaba a cikin bakwai kin shine Abu Huraira an gane ko wanda ke biya masa Abdullah ibn Umar wanda ke biya ma Ibn Umar shine Anas Ibn Malik sannan Abu Sa'id al-Khudri na biya ma Anas dan Malik shine na hudu an gane ku a Abdullahi dan Abbas shine na hudu Abu Sa'id al-Khudri shine na biyar sannan na shida shine Jabir Ibn Abdullah na bakwai ita ce Aisha matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda al-Imam Suyuti Allah ya ji kansa ya wake su a cikin alfiyarsa ta musala yake cewa wal muqsiruna fi riwayatil athar Abu Huraira yali ibn Umar wa Anas wal Bahr kal Khudri wa Jabir wa zawjatu an-nabi wa yake ni da al-Bahr shine Abdullah ibn Abbas shine yace Abu Huraira yali ibn Umar sannan sai yace wa Anas wal Bahr shine Abdullah ibn Abbas sai yace kal Khudri Abu Sa'id al-Khudri shine na biyar sai yace wa Jabir shine Jabir ibn Abdullah ibn Haram al-Ansari sannan sai yace wa zawjatu an-nabi Aisha Allah ya karama ta yadda to shine anan Abu Sa'id al-Khudri Allah ya karama sa yadda ke fada cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fada innal ma'a tahur manzo Allah yace lalle shi ruwa manzo Allah yace tahur wato mai tsarkakewa ne kace mai tsarki ne a karan kansa mai tsarkakewa ne la yunajjisuhu shay manzo Allah yace wani abu baya najistar da shi ma'ana abin da yake zubuwa a cikin sa baya najistar da shi wannan hadisi shi ma yana da sababi sababin sa an tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama game da ruwan wata rijiya da ake kiranta biru buba'a kamar yanda shi Abu Sa'id yake cewa su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallama an biru buba'a an masa tambaya dangane da ruwan wata rijiya da ake kiranta biru buba'a sai yace yulaka fi halhiya wannatan waluhumul kilab ita wannan rijiya akan jefa wato tsumma wanda mata sukan yi amfani da shi a lokacin da suke al'ada sukan sanyawa a gabansu lafazin hiya jam'i ne na hiba idan aka ce hiba shine tsumman da mace take sanyawa a gabanta domin tare jini na al'ada lokacin da yake zawa kada ya bata mata jiki to irin wannan tsumman idan sun fitar da shi akan jefa shi cikin wannan rijiya sai yace wannatan wato dabunga an gane ko dabunga ma'ana matattun dabobi sai yace waluhumul kilab da naman karnuka to hankalinka zai iya baka cewa takanas sahabbai su rasa jibjin da za su zo su zuba irin waɗannan kazanta sai a cikin wannan rijiya a ita wannan rijiya tana korari idan ruwan damuna ya zo irin wannan tattaka ruwa yakan kwaso sai ya zo ya gangaro cikin wannan rijiya da duk cikin kwaruruwa ya tafi shine ma'anar yulqa fi halhiya wannatan walhumul kilab ba takanas bane ba ake kawowa a zuba wannan kazanta a ruwan damuna ne korama in ta dauko sai ta zo duk ta zuba tattakar a cikin wannan rijiya da sauransu to shine aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma aka faɗa masa aka ce ya rasulullahi ruwan da kake sha daga wannan rijiya yake da komaka shin wannan ruwa ma iya yin arwalla da shi manzo Allah sai ya ba su amsar cewa innal ma'a tahur manzo Allah ya ce lalle shi ruwa manzo Allah ya ce tahur wato mai tsarkakewa ne la yunajjisuhu shay'un manzo Allah ya ce wani abu baya najistar da shi to wannan hadisi lafazi ne wanda yake gamamme ma'ana lalle ruwa mai tsarkakewa ne wani abu baya najistar da shi aka sai mu dau cewa kawai koda najasa ta zuwa a cikin ruwa shikenan kawai tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce innal ma'a tahur la yunajjisuhu shay'un sai mu yi amfani da shi to akwai ka'ida kamar yanda zai zo a hadisi wanda yake na gaba kenan wannan yana nuna mana cewa dai ya aje musu ka'ida cewa ruwa tsarkakekke ne wani abu baya najistar da shi a takaice wannan hadisi ne sahihi kamar yanda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya inganta wannan hadisi و وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم وللبيهقي الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه wato hadisi na uku a baban hadisin Abu Umama al-Bahili Allah ya kara masa yadda ke fada cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace innal ma'a la yunajjisuhu shay'un manzon Allah yace lalle ruwa wato wani abu baya najistar da shi ma'ana duk abin da ya zuwa cikin shi baya najistar da shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tuge mana sai yace illa ma ghalaba ala rihihi sai dai abin da ya rinjaye wato akan bashi bashin sa ko kace kamshin sa sai yace wa qanihi da dandanan sa ko kuma dandanan sa wa launihi ko kuma launin sa alwawu anan da yace illa ma galaba ala rihi wa qanihi ay aw qanihi wa launihi aw launihi an gane ko shine yace sai dai abin da ya rinjaye akan wato kamshin sa ma'ana ya canza masa kamshi sai yace wa qanihi ko kuma dandanan sa ya canza masa kenan dandano wa launihi ko kuma launin sa tare da cewa sadarkin hadisin farkon sa ingantacce ne kamar yanda ya gabata a wancan hadisin Abu Sa'id al-Khudri innal ma'a tahurun la yunjisuhu shay'un daidai yake a da fadar sa anan da yace innal ma'a la yunjisuhu shay'un sai dai karshen hadisin shine bai inganta ba na cewa illa ma galaba sai dai abin da ya rinjaye ala rihihi akan kamshin sa ma'ana ya canza masa kamshi yanzu misali ruwa idan turare ya zuwa cikin sa yizai kamshin sa zai canza wa ba'nihi ko kuma dandanan sa misali idan aka zuba masa sukari yizai dandanan sa zai canza ya zama tuwo yana zaki wa launihi ko kuma launin sa kamar misali aka zuba masa miya ko aka zuba masa madara kaga canzawa zai launin sa ya canza to wannan ita gaba karshen hadisin bai inganta ba don haka malam yace mana akhrajah ibn majah ibn majah shi ya fitar da hadisin a cikin littafin sa as-sunan malam sai yace wa ba afahu abu hatim abu hatim ar-razi Allah ya ji kansa ya raunana hadisin da wace illa saboda a cikin sanadin sa akwai wani marwayi wanda ake kiran shi rashidin ibn sa'ad wanda malaman hadisi sun yi ittifaki akan raunin sa cewa marwayi ne wanda yake gari an gane ko illar hadisin kenan wannan marwaci rashidin ibn sa'ad dan haka abu hatim ar-razi Allah ya ji kansa ya raunana hadisin sai malam yace walil baihaqi naga al-imamul baihaqi riwayarsa al-ma'u tahurun dan Allah yace ruwa wato mai tsarkakewa ne sai yace illa in tagayyara rihuhu sai idan kamshin sa ya canza au da'amuhu ko dandanan sa au launuhu ko kuma launin sa sai ya ce bi najasatin ta hadusu fihi da wata najasa da ta zuba a cikin sa kenan in dai najasa ta zuba a cikin ruwa ta canza masa ɗaya daga cikin sifofin sa guda uku to wannan ruwa ta tube masa tsarki wannan najasa da ta zuba wannan ruwa baya halatta ayi amfani da shi a cikin ibada ko a cikin al'ada an gane ku tare da cewa ita gabar bata inganta ba amma magabata malamai sun yi ijma'i akan wato cewa ruwa tsarkakekke ne matukar ɗaya daga cikin sifofin sa guda uku bai canza ba a duk lokacin da aka samu kanshin sa ko launin sa ko dandanan sa ya canza to wannan ruwa baya halatta ayi amfani da shi a cikin ibada, baya halatta ayi amfani da shi a cikin ibada. In abin da ya canza masa launi ko ya canza masa dandano ko ya canza masa kanshi abu ne tsarkakekke, to za a iya amfani da shi a cikin al'ada, amma a ibada ba za a yi amfani da shi. Misali, ruwan da madara ta zuwa cikinsa, kaga wannan ba za a yi arwalla ba balantana wanka, amma za a iya amfani da shi a cikin al'ada, za a iya dahuwa da shi, za a iya dama wato hura da shi. Ruwan da misali turare ya zuba a cikinsa, kaga wannan ba za a yi amfani, inda ya canza masa kanshi baya halatta a yi amfani da shi a cikin ibada. To amma za a iya amfani da shi a cikin al'ada, za ka iya wanke kayanka da sauran abubuwa waɗanda suke na bukatu da sauransu. To don haka malamai sun yi ijimai a kan cewa ruwa tsarkakekke ne, matukar ɗaya daga cikin sifofinsa guda uku bai canza ba, kanshi ko ɗanɗano wato ko launi, kamar yadda Ibnul Munzir Allah ya ji kansa ya hakaito wannan ijimai, haka irinsu al-Imam Nawawi, irinsu Ibnul Mulakkir da sauransu sun hakaito cewa malamai sun yi ijimai akan cewa in dai ɗaya daga cikin sifofinsa guda uku bai canza ba, to tsarkakekke ne, za a iya amfani da shi a cikin ibada. Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya ji kansa yake cewa babu wani abu da jama'a ta musulmi suka taɓa yin ijimai a kansa, yace face akwai nassi. A gane ko face akwai nassi akan wannan matsala, yace ba mu taɓa sanin daidai da wata matsala ɗaya da malamai magabata suka yi ijma'i akan shi cewa babu nassi. Kaga wannan nassi ne, sai dai nassin bai inganta ba. Inda nassin ya inganta, to da hujja ne a wannan babu. Kenan hujja akan wannan matsala wato shine ijma'in malamai. Sun yi ijma'i sun tabbatar da cewa ruwa tsarkakekke ne, matukar ɗaya daga cikin sifofinsa uku bai canza ba. In ɗaya daga cikin sifofinsa uku, wato ɗaya daga cikin sifofinsa guda uku ya canza, to baya halatta a yi amfani da shi a cikin ibada. In abu mai tsarki ne ya zubo a cikinsa ya canza masa ɗaya daga cikin sifofin, to za a iya amfani da shi a cikin al'ada. Amma in najasa ce ta zubo a cikinsa ta canza masa ɗaya daga cikin sifofinsa guda uku, ba a amfani da shi a cikin al'ada balantana ibada, kwata-kwata da al'ada da ibada ba za a yi amfani da shi. Don haka kenan a nan, kenan lafazi ne gamamme, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu shay'un, illa kasancewar ijma'in malaman al'umma shine wato ya keɓance cewa banda ruwan da ɗaya daga cikin sifofinsa guda uku kenan ya canza. Don haka a ƙarƙashin wannan hadisi ne malamai suke kasa ruwa kashi uku. Farko akwai alma'u tahur, shine ruwa mai tsarki a karan kansa kuma mai tsarkakewa, ruwan da za a iya amfani da shi a cikin ibada. Sannan na biyu suka ce akwai alma'u tahir, ruwa mai tsarki a karan kansa sai dai baya tsarkakewa. Misali, ruwan da abu wanda yake tsarkakekke ya zubo a cikinsa ya canza masa ɗaya daga cikin sifofinsa, kamar misali ruwan da madara ta zubo ko turare ya zubo ko sabuni ya canza masa launi, kaga ruwa ne mai tsarki. Inda tambayar ka za a yi ruwan da madara ta zubo, wannan ruwa ne wanda yake mai kyau, za ka iya cewa ruwa ne mai kyau, ruwa ne tsarkakekke, za ka iya cewa ruwa ne tsarkakekke. Kaga za a iya amfani da shi a al'ada, amma ba za a yi amfani da shi a ibada. To ruwan da misali bawuli ya zubo a cikinsa, wannan shi ne suka ce kashi na uku, alma'un najis, ruwan kazanta kenan, ruwan najasa. Tare da cewa wasu malamai sukan kasa kashi biyu su ce alma'u tahur, alma'un najis, ruwa tsarkakekke, ruwa mai najasa. Domin shi wancan daman wanda abu tsarkakekke ya zubo a cikin shi mai tsarki ne, illa kasancewar baya halatta a yi amfani da shi a cikin ibada. Inan ka biyo kuma yadda malamai suka kasa alma'u tahur, alma'u tahir, alma'u najis. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجس أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان واتو حديثنا هدو أبابا حديث عبد الله بن عمر الله إكرام سيدا ke fada cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace idza kana alma'u qullatayni manzon Allah yace idan ruwa ya kasance tulu biyu lafazin qullatayni lafazi ne wanda yake musanna mufradin insa shine qulla jam'unsa shine kilal an gane ko shine kilal to kasancewar qulla anan muna cewa tulu illa kasancewar kulla ya fi girman tulu kamar randa da ake fada ita ce ake nuni ta kulla saboda kasancewar shi wannan kulla ke kamar yadda malamai suka auna gwargwadonsa akwai wani ma'auni zakka wanda mutanen Iraki suke awo da shi ana kiran shi riƙil to wannan gwargwadon riƙili 500 ne wanda in aka dora shi akan ma'auni wanda yake na sikeli yana bada nauyin gram 200 kilogram 200 yake badawa kenan nauyin kilo 200 yake badawa shi wannan tulukin in aka dora shi akan wannan wanda yake cikin gwargwadon shi tulu daya abin da yake badawa nauyin kilo 200 kaga kenan wannan ya wuce tulu kenan kamar randa ce randan ma kuma ba karama ba saboda duk randar da ruwan da yake cikin da in aka dora zai bada nauyin kilo 200 to ba kadan bane ba to shine annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace idza kana alma'u qullatayni idan ruwa ya kasance gora biyu ko kace tulu biyu lam yahmil alkhabath manzon Allah yace baya daukan wato datti baya daukan kazanta ko da kazanta ta zo to wannan ba ta canza masa ba ta hanawa a yi ibada da shi don haka akan wannan hadisi wasu malamai suka tafi irin su al-imamu Abu Hanifa suka ce in dai ruwa ya kai kulla biyu ma'ana gura biyu to dan najasa ta zubo a cikinsa to wannan ba ta cutar da shi za a iya yin ibada da shi za a iya amfani da shi a cikin ibada daga gura biyu abin da yake ya wuce haka suka ce amma in yayi kasa da haka to in ya zubu ko da bai canza masa ɗaya daga cikin sifofinsa guda uku to baya halatta a yi amfani da shi a cikin ibada suka ce domin ya faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idza kana alma'u qullatayni idan ruwa ya kai gura biyu suka ce dan haka in ya yi kasa da gura biyu idan najasa ta zubu to baya halatta a yi amfani da shi a cikin ibada amma in ya kai gura biyu ko sama da gura biyu to koda ta zubo a cikin wannan to ana iya amfani da shi a cikin ibada to illa kasancewar al-Imam Malik Allah ya ji kansa da wasu daga cikin malamai suka ce a wancan hadisi da ya gabata na Abu Sa'id al-Khudri shine zamu dauko na cewa innal ma'a qahurun la yunjisuhu shay'un kuma sai mu hada da ijma'in da malamai suka yi sai dai idan launin sa ya canza ko dandanan sa ko kanshin sa dan haka su a ka'ida ruwa ko da buta ɗaya ne idan najasa ta zuba a cikin sa misali kana bawali sai ya zuba a cikin bawal a cikin butar ka tabbata ya zubo to amma da ka kalli ruwan nan launin sa bai canza ba dandanan sa bai canza ba kamshin sa bai canza ba to wannan ruwa ne tsarkakekke za a iya amfani da shi a cikin ibada an gane ko za a iya amfani da shi a cikin ibada kenan kayyadewa da cewa sai ya kai kulla biyu gura biyu in yayi kasa da haka cewa ko da najasa ta zubo ta canza ɗaya daga cikin sifofinsa guda uku cewa ba za a yi amfani da shi a cikin ibada wannan faɗa ce ta wasu malamai akan haka don haka a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce misali ne yake game da gwargwadon ruwa wanda galibi in najasa ta zubo to ba ta iya canza masa ɗaya daga cikin sifofinsa guda uku kenan in ya zamanto kulla biyu ko abin da yake sama da kulla biyu tare da cewa shi ma hadisin yana da sababi sababinsa an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da ruwa wanda yake kwance a cikin daji misali wanda dabbobi suke kai kawo shine yace su ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ani lamai wa ma yanuhu min as-sibai wad dawab aka masa tambaya game da ruwa da yake kasancewa a cikin jeji namun daji da sauran dabbobi suna zuwa suna kurmuwa suna kai kawo su yi bawali su yi kashi su yi komai sai aka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da wannan ruwa manzon Allah sai yake cewa idza kana al-ma'u qullatayni idan ruwa ya kai gura biyu lam yahmil al-khabas to kaga shi ko galibi ruwan da dabbobi za su zo su sha maganar gura biyu ma wannan bata taso ba ya wuce hakan sai misali anan yace indin ruwa ya kai gura biyu manzon Allah yace to baya dauka mujasa to dan haka dai a takeice kauli wanda yake mai rinjaye ruwa ko mun kadan kinsa indi najasa ta zubo bata canza masa ɗaya daga cikin sifofinsa guda uku to ya inganta ya amfani da shi a cikin ibada ko da ruwa ne buta daya bawani ya zubo bai canza masa ɗaya daga cikin sifofinsa guda uku to ya halatta kai amfani da shi a cikin ibada ba dole ba sai ya kai kullabi shi ne malam sai yake cewa wa fi lafdhin lam yanjus a wata riwaya wani lafazi manzo Allah yace lam yanjus indi ruwa ya kai gora biyu manzo Allah yace baya zama najasa ko da najasar ta zubo to baya iya zama najasa saboda ruwa ne wanda yake ya kai gurgudan sa yana da yawa shi ne annabi malam yake fara cewa akhrajul arba'a bayani ya gabata istilahin malam idan yace akhrajul arba'a dawa dawa yake nufi na tarba ha
ma'ada san
yawa ma'ada salasatil uwal kenan sai ka fitar da uku na farko uku na farko akwai al-imamana al-ahmad al-imam ahmad sanan da al-bukhari da muslim ya kace al-arba'a kenan ashabu sunan al-arba'a ma'ana abu daud da tirmidhi da nasa'i da ibn majah shine sai yace wa sahaha ibn khuzaima ibn khuzaima ya inganta hadisin a cikin littafin sa as-sahih domin yana da littafi as-sahih shine yake cewa sahih ibn khuzaima sannan da al-hakim an-naisaburi a cikin littafin sa al-mustadrak da ibn hibban shi ma yana da littafi mai suna as-sahih a takeice shi ma wannan hadisi ya inganta kamar yadda shekhu nasir albani Allah ya ji kansa wato ya inganta hadisin وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب أخرجه مسلم وللبخاري لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه ولمسلم منه ولأبي داود wala yaghtasil fihi min al-janaba wato riwaya ta Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke fada cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace la yaghtasil ahadukum fil ma'i da'i kada wato dayan ku wato yayi wanka a cikin ruwa wanda yake zaunanne ngane ko idan aka ce ad-da'im ruwan da ke zauna gudaya baya gudana sai yace wa huwa junub lafazin wa huwa junub jumla ce haliya ma'ana halin yana da janaba kare kenan mafhumul mukhalafa in ba ka da janaba tuna halatta kai wanka a cikin ruwa zaunanne koda baya gudana shine yace la yaghtasila ahadukum kada dayan ku yayi wanka fil ma'i da'imi a cikin ruwa wanda yake zaunanne wa huwa junub halin yana da jaraba al-imam muslim shi ya fitar da wannan hadisi a cikin littafin sa ingantacce sai yace naga al-imam al-bukhari shi kuma lafazin sa la yabulanna ahadukum manzo Allah yace kada dayan ku yayi bawali fil ma'i da'im a cikin ruwa zaunanne kuma dan Allah ya karfafa mana wannan jumla sai ya ce allazi la yajri ruwan da baya gudana kaga idan aka ce maka ruwa zaunanne zaka fahimci cewa ruwan nan baya gudana to amma dan a kara karfafa maka sai aka ce ruwa zaunanne wanda baya gudana shine yace la yabulanna ahadukum kada dayan ku yayi bawali fil ma'i da'imi allazi la yajri a cikin ruwa zaunanne wanda baya gudana kuma yagtasilu fihi manzon Allah yace sannan kuma yayi wanka a cikin sa sai yace wali muslim minhu shi kuma al-imam muslim lafazin sa sai yace minhu kenan kuma yagtasilu minhu sannan yayi wanka da ruwa akwai bambanci tsakanin fihi da minhu fihi kuma yagtasilu fihi sannan ya shiga cikin ruwan yayi wanka minhu kenan zai iya kamfato ruwan kuma yayi wanka da shi bayan yayi bawali a cikin sa wani abi daud na ga al-imamu abu daud shi kuma riwayar sa sai yace wala yagtasilu fihi min al-janaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kada yayi wanka na janaba a cikin sa to dan haka waɗannan riwayoyi ne guda uku kowace riwaya kuma tana da fa'ida mai zaman kanta riwaya ta farko ta al-imamu muslim da yace la yagtasilu ahadukum fil ma'i dari wa huwa junub manzon Allah yace kada ɗayan ku yayi wanka a cikin ruwa zaunanne halin yana da janaba kaga wannan hadisi yana fa'idantar da mu haramcin yin wankan janaba wato a cikin ruwa wanda yake zaunanne dan haka da almajirin Abu Huraira ya masa tambaya yace masa to kaifa yasna ya Abu Huraira ko kuma kaifa yafal ya Abu Huraira tunda manzo Allah ya ce kada ɗayan ku yayi wanka a cikin ruwa zaunanne halin yana da janaba sai Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yace iya abinda zai yi sai ya ringa sai ya tsugunna a gefin teku a cikin a gefin taukin sai ya ringa kamfato ruwan sannan ya ringa yi an gane ko ba za ka shiga ciki ba kai to amma sai ka zauna a gefi sai ka ringa kulhu ruwan kana wanka har ka gama wankan ka kaga kenan shi wannan lafazi yana hani game da yin wanka a cikin ruwa zaunanne ruwan da baya gudana mutum ya shiga yi wankan janaba wannan kwata-kwata baya halatta sannan riwaya ta biyu ta al-imam al-bukhari da yace la yabulanna ahadukum fil ma'i da'imi allazi la yajri thumma yaghtasilu fihi wa li muslimin minhu kada ɗayan ku yayi bawali a cikin ruwa zaunanne wanda baya gudana sannan yayi wanka a cikin sa ko kuma sannan yayi wanka da wannan ruwa to wannan hadisi shi kuma abin da yake fa'idantar da mu kenan hada tsakanin waɗannan al'amura guda biyu ka yi bawali a cikin ruwan kuma ka zo ka yi wanka da shi an gane ko ka yi bawali ka yi wanka da shi to wannan kwata-kwata baya halatta sannan ita kuma riwaya ta al-imamu Abu Dawud shi na fazin malam ya takaita shi farko sai ya ce la yabulanna ahadukum fil ma'i da'im sai ya ce kuma wala yagtasilu fihi min al-janaba sai malam ya yanke sai ya zo da kawai lafazin wala yagtasilu fihi min al-janaba wanda asalin hadisin la yabulanna ahadukum fil ma'i da'im sai ya ce wala yagtasilu fihi min al-janaba kada ɗayan ku yayi ruwan yayi bawali a cikin ruwa wanda yake zaunanne kuma kada ɗayan ku yayi wanka na janaba a cikin ruwa wanda yake zaunanne kenan wannan lafazi na al-imamu Abu Dawud yana hani game da biyu farko baya halatta dai kai ruwa kai wannan kai bawali a cikin ruwa zaunanne koda ba wanka ba za ka yi an gane ko domin in ka dauki wannan lafazi na al-imamu Bukhari na cewa la yabulanna ahadukum fil ma'i da'imi allazi la yajri thumma yaghtasilu fihi kada ɗayan ku yayi wanka yayi bawali a cikin ruwa zaunanne wanda baya gudana sannan yayi wanka a cikin sa kenan me zaka iya fahimta kenan in dai kawai bawali ne kana iya yi in dai ba za ka yi wanka ba mutum wanda zai iya fahimtar haka ko kuma mu ce iya abinda za a iya fahimta kenan in dai ɗaya ne za ka yi ko kai wankan ba tare da kai bawali ko kuma kai bawalin ba tare da kai wanka kenan za a iya fa'idantar haka to amma wannan lafazi na al-imamu Abu Dawud shi kuma sai ya zo ya kunshi hani game da kowane ɗaya daga ciki yin bawali a cikin ruwa zaunan ne haramun ne. Haka nan yin wankan janaba a cikin ruwa wanda yake zaunan ne haramun ne. Gabaɗayansu ba sa halatta. Wannan yana nuna mana kyawun karantarwa ta musulunci. Me yasa, menene illa ko mu ce menene hikima wanda ta sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani game da yin bawali ko wanka na janaba a cikin ruwa wanda yake zaunanne. Malamai suka ce anan domin yin haka na daga cikin abin da zai kazantar da wannan ruwa ga waɗanda za su biyo baya domin yin amfani da shi. To ka zo ka yi bawali a ciki, kaga wannan ruwa ka kazantar da shi, duk wanda zai zo ya yi amfani da shi ka kazantar da shi, ko kuma ka zo ka shiga ka yi wankan janaba, kaga ka kazantar da wannan ruwa. Wanda shi kuma duk wani abu wanda yake na amfani to kiyaye shi da tsaftace shi, wannan wajibi ne. Baya halatta ka kazantar da abin da jama'a za su yi amfani da shi. To don haka a nan kenan ciyayi kada ɗayanku ya yi bawali a cikin ruwa zaunanne. Shin a nan mutum zai iya yin bayan gari? An ce kada ka yi bawali, kenan bayan gari ne babu aula, domin dukkan su kazanta ne, baya halatta. Gabaɗe baya halatta. To a nan kuma ciyayi allazi la yajri, ruwan da baya gudana. To idan ya kasance ruwa ne wanda yake gudana kamar ƙurama, shin yana halatta mutum ya yi wannan ba laifi? In kamar ruwa ne mai gudana, domin ruwa mai gudana sabon da yake, mai kazantar in ya wuce wani mai kyau yake biyowa ba. Idan haka manzo Allah ya kayyade ciyayi fil ma'i da'im allazi la yajri, kenan in ruwa ne wanda yake aljari mai gudana, to wannan ya halatta. Don haka malamai babu saɓani a wajensu, ruwa mai yawa kamar irin ruwan teku da irin ruwa na ƙorama, wannan ya halatta mutum ya shiga ya yi wankan janaba ko mutum ya yi bawali ko ya yi bayan gari a cikinsa, wannan duka ba matsala ba ne. Amma in dai ruwa ne zaunanne, to baya halatta ka shiga cikin shi ka yi wanka na janaba. Sai ka zo ka sai a ɗauke ka ɗau fatawa ta Abu Huraira ka koma gefe, sannan ka ringa kamfata kana kulhuwa kana yin wanka har ka gama wankan ka yi so kai gaba. Domin kasancewar kuma duk abin da shari'a ta yi hani, to akwai hikima akwai illa wadda a sababinta ne shari'a ta yi hani game da wannan al'amari. Saboda a nan malamai sun tabbatar da cewa akwai ƙwayoyin cuta waɗanda suke haifafa a cikin ruwa a duk lokacin da aka yi bawali ko kuma aka yi bayan gari a cikinsa, wanda da izinin Allah wanda ya yi amfani da wannan yana iya kamuwa da rashin lafiya. Don haka a nan shari'a sai ta hana mana don kada mu yi abin da za mu cutar da kanmu ko mu cutar da wani. Ya ce kar mu yi bawali a cikin ruwa kuma sannan mu yi wanka da shi. Kaga kai an ce kar ka yi kuma kar ka yi wanka da shi, kenan wani. Don haka kuma shi wannan lafazi ya zo kan cewa kwata-kwata kada mutum ya yi bawali a cikin ruwa wanda yake zaunanne, saboda kana iya kazantar da shi wani ya zo ya yi amfani da shi. Don haka malamai suka ce irin waɗannan hadisai dalilai ne masu tabbatar da haramcin duk abin da za ka yi in dai akwai cutar da jama'a, to baya halatta. Duk abin da in dai ka aikata ka tabbata akwai cutar da jama'a, to kwata-kwata baya halatta. وعن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترف جميعا. أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها. أخرجه مسلم. ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء ليغتسل منها فقالت إني كنت جنوبا فقال إن الماء لا يجنب. وصححه الترمذي وابن خزيمة. وتو daga wani mutum daga wanda ya abuci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kasancewar Ibrahim wato game da sahabi wannan baya cutarwa idan aka ce Ibrahim shine boyewar suna shayuwa ar-rajuli daga wani mutum sahiban nabiyya sallallahu alaihi wasallam wanda wannan mutum ya abuci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka ce abutar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mutum ya hadu da shi hadin yana mai imani da Allah da manzansa ko da dide da kyautawar ido ne sannan kuma ya mutu a kan imani wannan shine ake kira da sahabi to shi wannan ya abuci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yake fada yake cewa na har rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an tagtasil almar'atu bi fadli rajul wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hanin wato mace ta yi wanka da sauran namiji ma'ana namiji yayi wanka wanka wanda yake na janaba ya gama to sauran ruwan da ya raga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hanin mace ta yi wanka da wannan saura sai ya ce awir rajulu bi fadlil mar'a ko kuma shi namiji wato yayi wanka da sauran mace kenan kowa tsakanin namiji da mace an hana shi yayi wanka da sauran dan uwansa sai ya ce wani ya fitar rifa jami'a wato sai dai su kamfaci ruwan gaba daya ma'ana ayi wanka tare kamar yadda Aisha Allah ya kara mata yadda take fada sukan yi wanka tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma har sukan yi rigayen dauko ruwa daga cikin bawa to anan shine sai ya ce wani ya fitar rifa jami'a sai dai su kamfaci ruwan wato gaba daya kuma haka hadisi ya inganta daga Ibn Umar yake cewa lalle maza da mata a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna arwalla tare a cikin kaskon ruwan arwalla sukan yi arwalla tare wani baya yi ya bar ma wani yake nihi maza da mata kar ka fahimci cewa al'ajanin a cewa mazaje waɗanda suke mani al'ajanin suna arwalla tare da mata a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wato kasu daya ana ni mace da mijinta ko kuma mace da muharramanta sukan yi arwalla a cikin kasu guda domin akwai lafazin da yazo na cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mace ta yi arwalla da sauran namiji ko kuma namiji ya yi arwalla da sauran mace to wannan lafazi sai yazo da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mace ta yi wanka da sauran namiji ko kuma namiji ya yi wanka da sauran mace sai ya ce wani ya fitar rifa jami'an sai dai su kamfata baki ɗaya ma'ana kowa ya ringa tsoma hannun shi yana ɗaukowa idan aka ce al-iktiraf shine kamfata ma'ana ka sanya hannunka guda biyu ka kulbo to sai muka zo wannan hadisi na gaba na Abdullahi dan Abbas Allah ya kenan wannan hadisi idan ka tsaya ka fahimta yana nuna haramci ko kuma yana hani game da cewa baya halatta mutum yayi namiji yayi amfani da sauran da mace ta raga ko ita mace ta yi amfani da sauran da namiji ya raga kenan a wajen wanka ko kuma a wajen arwalla kamar yadda yake cikin wancan lafazin to anan sai muka samu hadisin Abdullahi dan Abbas wanda malam ya zo da shi hadisi na bakwai a baban cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana yaktasilu bi fadli maimuna ya kasance yana wanka da sauran matarsa maimuna Allah ya kara mata yadda maimuna takan yi wanka in ta raga ruwan manzon Allah ya zo yayi wanka da sauran ruwan sannan wannan riwaya ta Al-Imam Muslim sai yace naga ashabu sunan kina Al-Imam Abu Dawud da At-Tirmidhi da An-Nasa'i da Ibn Majah iktasala ba'du azwajin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam fi jafna wata mata daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta yi wanka fi jafna a cikin wani bahu idan aka ce jafna shine katan akushi wanda ake zuba abinci a cikin sa jamun sa shine jifan kamar yadda Ubangiji ta'ala na faɗa wa jifanin karjawab shine yace fi jafna ta yi wanka a cikin bahu faja'a li yaghtasila minha manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bayan gama wankan nata sai ya zo da nihin yayi wanka da sauran ruwan fa qalat sai tace da shi inni kuntu junuba kace ya manzo Allah na kasance ina da janaba lokacin da nayi amfani da wannan ruwa fa kana sai ce innal ma'a la yajnu manzo Allah yace to ai ruwa baya zama janaba an gane ku la yajnu la yajnu anan imma nunun kin kai mata wato gamma an gane ku ko kuma kai mata wasali kasa sai ka ce la yajnu ko ka ce la yajnu kuma sannan yana halatta kai mata fatha ka ce la yajnu kenan in har ka mai da kenan wannan kenan mudari in kuma ka ce la yajnu ko ka ce la yajnu kenan min babi janaba janiba kenan kaman fariha ko kuma januba kenan zaka iya cewa yajnu ko ka ce yajnu dan haka a cikin wata nuska zaka samu innal ma'a na cewa innal ma'a la yajnu ko kuma la yajnu kuma zaka iya cewa la yujnu in ka dauke kenan majin shi shine ajnaba yujnu kenan innal ma'a la yujnu ma'ana ai la tusibuhul janaba ma'ana janaba ba ta samun sa to dan haka a takaice kaga waɗannan hadisai guda biyu da malam ya biyo baya da su su kuma suna nuna halaccin mace in tayi tsarki ta raga tayi wanka ko tayi arwala ya halatta namiji ya dauka yi haka nan shi ma namijin in yayi mace za ta iya dauka ta yi dan haka malamai suka dauki wancan hani cewa hani ne na karhanci ba na haramci bane ba in mace tayi ta raga lalle an karhanta ka yi amma in kayi da shi tsarkin ka ingantacce ne in so samu ne ka nemi wani ruwa wanda yake na musamman idan wani ruwa na musamman zai samu to shi yafi dacewa amma idan ba zai samu ba illa kai ma ka yi amfani da shi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi amfani da sauran ruwan maimuna dan ya nuna mana halaccin haka nan insha Allah za mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk